بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيانزو دمكي مغنى safiyar alhamis ce wadda ta daidai da 6 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shekara 1435 daidai da biyu kenan ko ga watan july shekara 2014 kamar yadda muke alƙawari zamu ainihin wato fara tafsiri na ainihin wato mata insha Allah a yau din nan wanda muka ambaci kwanan wata da abin da yake da alaka da shi din insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana agaji Allah madaukakin sarki ya taimaka mana kafin mu shiga cikin ainihin wato doron tafsirin akwai wasu jawabai masu muhimmanci da muke son mu ainihin wato yi shimfiɗa da su ko kuma mu gabatarwa da su abu na farko in sha Allah dai kamar yadda muka yi alƙawari karfe 9 za mu rika ainihin wato fara wannan tafsiri insha Allah abu na biyu za mu ainihin wato rika yin tafsirin ne awa ɗaya insha Allah ma'ana daga 9 zuwa 10 za mu yi kokari mu ga insha Allah wannan lokaci ya wuce bayani na uku domin samun wa kan mu ainihin wato tsari mai kyau mun yi kyakkyawan tanaji da kuma ainihin wato shiri game da inda masu mata masu zuwa da yara za su ainihin wato zauna da yara akwai waje a sama na wannan masallaci saboda haka duk wanda ta zo da yara ko yaro ko yarinya karama musamman waɗanda aka san za su rinka yin wasa can za a yi da su gaskiya saboda kada su ainihin wato rinka jawo mana matsala na yau da kullum sannan sauran kuma za su rinka zama cikin masallaci sannan mata in suka zo kamar yadda tsarin addinin musulunci ya tsara za su fara ainihin wato zama daga sahun baya to duk wanda ta zo daga baya sai su ci gaba da ainihin wato matsowa gaba haka tsarin addinin musulunci game da abin da ya shafi zaman mata insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana adalci abu na ƙarshe kamar yadda muka yi bayani insha Allah za mu rinka yin amfani da waɗannan kwanaka guda biyu a yanzu wajen yin tafsirin safiyar asu kowace alhamis na wannan wata sannan kuma safiyar kowace juma'a insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu asabar da lahadi to asabar da lahadi shi kuma za mu zo mu yi bayani ne game da abin da ya shafi ainihin wato hukunce-hukunce na jana'iza kamar yadda muka yi kawai to muna fata insha Allah za a ainihin wato ƙarin bayani yayin da muka gama tafsiri insha Allah yadda za a samar da tsari saboda haka ku da kuka ji bayanan da muka yi sai ku kokari ku shirya zaman yadda mutane za su ci gaba da zuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda muka saba a wancan shekara da ya gabata ma'ana kusan shekaru uku kenan muke gabatar da tafsirin mata a wannan masallaci namu mu'assasa Ali bin Abi Talib wanda yake a nan anguwar madaci a ainihin wato gwargwaje hanyar asibitin sai wanda yake a Zaria jihar Kaduna a nan Najeriya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana adalci idan ba manta ba mun faro tafsirin daga suratul mujadala a inda muka yi bayani dangane da wannan sura da hukunce-hukunce da abubuwan da ke alaƙa da wannan sura muka shigo cikin suratul hashri bayan suratul hashri muka yi wato shigo suratul mumtahana ko mumtahina to ina ganin idan ba a manta ba a wancan shekara a ƙarshen suratul mumtahana nan ne inda muka tsaya da karatun wanda yake nuna cewa a bana da izinin Allah za mu ainihin wato karanta suratul fath kenan insha Allah mu dan yi waiwaye ko Bahaushe yake waiwaye adan tafiya suratul mujadala wanda muka fara bayani a cikin ta idan ba a manta ba wannan sura ya karantar da mu abubuwa masu dimbin yawa abu na farko ya koya mana abin da yake da alaka da ainihin wato hukuncin da shi surar ya zo da shi, ma'ana dalilin saukan wannan sura shi ne dalilin saukan sura, kamar da Imamu Ahmad ya rawaito hadisi ingantacce wadda ɗaya wata mata ce cikin matan sahabbai mai suna Haula, ita ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take tattaunawa da manzon Allah, ta kawo kukan mijinta, ma'ana Haulatu bintu Sa'laba, ita ce ta kawo kukan mijinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mijin yayi mata ainihin wato jihari. To muka kawo dalilan da ainihin ya kawo ta ta kawo wannan kara, manzon Allah ya nuna cewa babu wani mafita. Daga ƙarshe dai har Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura, suratul mujadala, ma'ana suratul qalisa ni Allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha. Sannan muka ji wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da jihari. Sannan a yanzu idan mutum ya wa matar shi jihari, yaya za a ainihin wato warware wannan matsala? Duk dai mun ji Allah madaukakin sarki ya kawo bayani game da cewa zai ƙarfafa bawa ko ya azumi wata biyu a jere, ko kuma ya ainihin wato ciyar da miskinai 60. Sannan muka zo muka ji Allah madaukakin sarki ya kawo magana game da waɗanda suke ƙoƙarin kau da kai daga hukuncen da manzon Allah ya kawo. Bayan nan muka ji abin da ya shafi alaƙa da mujadala, ma'ana duk sanda ainihin mutum zai yi tattaunawa an najwa, idan mutum zai tattauna yaya tsarin musulunci ya zo da shi. Duk mun gabatar da wannan bayani insha Allah, sannan muka shiga cikin suratul hashri, a nan ne kuma muka ji irin ba ta kashi da fama da annabi da Yahudawa sanda ya zo ainihin wato garin Madina. Waɗannan ayoyi suka zo suka bayyana hukuncin idan aka samu ya ga dukiya na fai'i yaya ake yi da shi a addinin musulunci. Waɗannan surori duk sun ɗauke da wannan aya, bayani dangane da Yahudawan Banu Nadir, Yahudawan Banu ainihin wato Banu Mustalik, haka ne ko? Duka waɗannan abubuwa insha Allah su bayani. Kamar yadda muka ce insha Allah, karatun mu bana zai fara ne daga kan suratul Saffi, ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin suran kai tsaye insha Allah. Allah madaukakin sarki ya ce يسبح لله. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم. كما يبدو مكجي ما لا يفعل يمنى كراتو باين دي ايني واتوي استعادة بتيوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. Wannan siga ta isti'aza kamar yadda muka ji shi dinnan, haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk sanda mutum zai yi karatun Al-Qur'ani, karatun Al-Qur'ani nan a cikin sallah ne koko a wajen sallah, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi irin wannan isti'aza ne da muka ji. Bi ma'ana mutum ya ce a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Ko kuma mutum ya cire as-sami'il alif din, mutum zai iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Waɗannan sigogi guda biyu sune kadai sigogi da suka tabbata daga ma'aikin Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi duk sanda zai yi karatun Al-Qur'ani. Ina fata an fahimta. Saboda haka duk sanda muka zo karatun Al-Qur'ani a cikin sallah ne koko a wajen sallah, sai mu rinka ainihin wato fara karatun da cewa a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ina fata an fahimta. To idan ka ji a kasafin karatun Qur'ani na malaman karatu da kake ji, ko kuma kai tunda ake koya maka karatu, ko tunda kike jin karatu, ke baki ji ana cewa min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi, ko to wannan irin isti'aza da ainihin wato muka ji wasu malamai suke yi idan za su yi ainihin wato karatun Al-Qur'ani, to wannan ba tabbatacciya bace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana wasu malamai ne kawai suka kawo akan cewa a rinka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine wanda ake yi idan mutum yana neman tsari, Allah ya tsare shi daga wani abu da ya firgita shi, ko kuma yana cikin wani tashin hankali, yana son ya kwantarwa da kanshi hankali. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita, sai ya ga wasu sahabban shi guda biyu suna jayayya, suna fada tsakanin juna, ɗaya yana daga jijiyan wuya, idan ɗaya ya yi jazir, ma'ana fada ya yi fada kenan. Annabi ya ce sai ya gaya wa sahabban da suke kusa da shi cewa ni ko na san wata kalma, da wannan zai faɗi wannan kalman, da wannan mummunan fushi da ke tattare da shi da ya sauka. Ina fata an fahimta, saboda shi asalin fushi jama'a daga shedan ne. Dabi'an dan adam ba a halicce shi da nau'i na fushi ba. Shi yasa ku duba yadda Allah ya tsara halittar dan adam tun daga kakanmu Annabi Adam. Duk abubuwan da ake amfani da shi wajen halittar dan adam za ku ga abubuwa ne masu sanyi, masu taushi. Kun ga dai shi Annabi Adam daga me aka halicce shi? Daga ƙasa. Ƙasa abu ne mai sanyi, mai laushi, mai taushi, babu alaman zafi tattare da shi. Mu kuma ƴaƴan shi da jikokin shi ta ina muke samuwa? Shine ta hanyar saduwa ruwan maniyyi. Yanzu ruwan maniyyi abu ne mai zafi, abu ne mai sanyi, abu ne mai taushi. So asalin ɗabi'an ɗan adam ko babu fushi a ciki? Ina fata an fahimta. To kenan me yake sa ɗan adam yake fushi? To akwai wani abu kenan da yake shigowa ɗan adam, wanda idan wannan abun ya shigowa ɗan adam shikenan sai ya canza asalin ɗabi'an shi na natsuwa da hankali, sai ya koma ɗabi'a na fushi da hauka da fitan hayyaci. Haka ne ko ba haka bane? Duk sanda mutum yake fushi sai ku ga ya fita hayyacin shi. Duk sanda mutum yake fushi sai ku ga yana faɗin wasu maganganu wanda wani inda zai dawo ya natsu. In aka ce wane ko wance, yanzu a ɗazu da kike fushi kin faɗi kaza fa, sai ta ce ni a'a ni ban faɗa ba. Me yasa? Saboda a lokacin ba ta cikin hayyacinta, ma'ana wani abu ya shigo mata kenan. To menene abin da yake shigowa mutum ɗan adam har ya canza yanayin shi ya koma yana ainihin wato fushi? Shine ainihin ya zamo, ma'ana shedan ne ya shigowa mutum kenan. Ina fata an fahimta, shedani ne yake shigowa mutum. Duk sanda kuka ga mutum ya koma cikin hayyaci na fushi, to shedan ne a cikin jikin shi. Shi yasa a lokacin za ku ga in mutum na fushi da mutane biyu za su rike shi, zai iya watsar da su, ko ba haka bane? Amma asali mutum ɗaya ya fi mutum biyu ƙarfi ne, bai fi su ba, to daga nan za ku gane shedan ya shigo cikin jikin shi ɗaya kenan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san kalmar da idan ya faɗa fushin nan da yake tare da shi zai sauka. Sai Annabi ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ce ina neman tsarin Allah daga shedan jefaffe. To shedanin nan da ya shiga jikin shi zai fita, yanzu za ku ga hankalin shi ya dawo jikin shi, sai ku ga ya nutsu. Ina fata an fahimta. To a nan wannan hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Bukhari ko Muslim ko dukkan su suka fitar da wannan hadisi. To a nan ne kadai ake iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ina fata an fahimta. Ma'ana sanda mutum fushi ya taso mai, to ya rinka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To amma kun ga karatun Al-Qur'ani, idan mutum zai karatun Al-Qur'ani ai ba cikin hayyaci na fushi yake ba, ko ba haka ba jama'a? To shi karatun Qur'ani ya bambanta da irin wannan wanda ake yi lokacin fushi. Idan za a yi karatun Qur'ani ya ake yi, sai a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai a ƙara da min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Ina fata an fahimta. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka jama'a sai mu kokari wajen mu gyara daga yadda muke yi a da, mu dawo yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai abu na biyu, menene ma'anan wannan isti'azan? Menene fa'idar da ke cikin wannan isti'azan? Shine abin da mutum ke cewa shine ina neman tsarin Allah, Allah ya tsare ni daga shedan. Wani shedan? shedanin nan da ya yi sanadiyan fitan kakanmu daga aljanna. Kowa da ya san tarihin yadda aka halitta annabi Adam, ko da Allah ya gama halitta annabi Adam sai aka bashi a cikin aljanna. Annabi Adam ya ci gaba da rayuwa da shi da matan shi Hawwa'u, hankalinsu kwance, ba su da wani matsala, ba zafin rana, ba zuwa kasuwa cefane, ba zuwa ai, ba komai, ana zaune cikin nishadi da annuri da annashuwa. Me ya biyo baya? Shedan sai bai ji daɗin wannan al'amari ba. Shedan sai ya zo ya ainihin wato ziga annabi Adam, saboda a cikin aljanna sai Allah ya wa annabi Adam sharadi cewa ka ci komai da aka halitta aka aje maka, ka sha komai, komai an halatta maka a cikin wannan gida, amma banda wannan ɗan itaciya shine kadai aka ce karka ci. To ka san ɗabi'an mutum kuwa, duk abin da ka hana shi sai kaga wannan abin kuma shi ya fi so. Kamar yara a gida, da mutum zai zo ya ajiya ya ce karka taɓa nan, karka taɓa nan, to in Allah ya da kana fita kuwa zai je ya taɓa, ko ba haka bane? So duk abin da aka ce kada mutum yayi, za ku ga ya fi sanya wannan abin. Ina fata an fahimta. A ƙarƙashin wannan, shedan sai ya zo ya samu ainihin wato annabi Adam ya ce, bana gaya maka wani abu da zai dawamar da kai a aljannan nan ba? Hal adulluka ala sharratul khuldi wa mulkin la yabla? In nuna maka bishiyan da zaka dawama idan ka same shi ka shiga cikin aljannan nan, ka dawama sannan ka samu mulki, mulkin da ba zai kare ba? To ɗabi'ar ɗan Adam yana son dawama, ko ba wanda yake son mutuwa? Sannan ɗabi'ar ɗan Adam yana son mulki, ko ba haka bane jama'a? To Allah madaukakin sarki sai ya bamu labari, shedan sai zai ziga annabi Adam daga karshen al'amari, har annabi Adam ya ci wannan itaciya, daga karshe Allah madaukakin sarki sai ya fitar da shi daga aljanna. To kun ga shedan shi ya jawo wannan matsala da muke ciki, ba dan shedan din nan ba da kaddara wanda Allah madaukakin sarki daman haka ya tsara. Ina fata an fahimta, ma'ana shedan shine sababin kenan, ko? To da yanzu duk muna cikin aljanna ne, da wata tana nan a kwance, da ba magana ana zafin rana, ba magana ana ainihin wato zuwa kasuwa, ana shan wahala, ana kaza, duk da ba waɗannan abubuwa, kai tsaye za mu rika jin daɗi ne kawai a cikin aljanna. Amma da yake Allah madaukakin sarki ya nufe mu da rahama, sai Allah ya mana alkawari cewa idan muka bi ayoyin shi, muka yi ainihin wato da'a ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama, to aljannan nan da yake namu ne za mu koma mu gaje shi, ma'ana Allah ba bakin ciki yake mana ba. To ashe in muna son aljanna ne za mu yi kenan? Sai mu bi Allah, mu bi manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a mun fahimta, ko? Duk wanda ko yake bin Allah, yake bin manzansa, madadin ya koma lahira, ya koma gidan kakan shi, aljanna kenan, ko? Sai Allah ya dauke shi ya saka shi a wuta, sai ya je ya haɗu da shedan a cikin wuta. To shine in za a fara karatun Alkur'ani ake neman Allah ya tsare mu daga shedan. Ashe kun ga akwai muhimmancin a san yaya ake neman tsari daga shedan kenan, ko? To mutum yana neman Allah ya tsare shi daga shedan jefaffe, daga ainihin wato hamzu. Ina ma'anan hamzu? Shine hauka. Duk wanda kuka ga yana hauka, ko? To shedan ne ya sa mishi wannan haukan. Akwai wanda za ku ga yana fama da hauka na farfadiya, na rashin lafiya, an fahimta, ko? To duk waɗannan abubuwa ne da suke zuwa daga shedan. To Allah madaukakin sarki sai ya shar'anta mu rinka neman tsarin Allah daga shedan duk sanda za mu yi karatun Alkur'ani. Shine Allah ya ce, fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Duk sa'an da kake karatun Alkur'ani, ka nemi Allah ya tsare ka daga shedan jefaffe. To kina neman Allah ya tsare ki daga haukan da shedan yake sawa ran hada, mun ji na farko. Abu na biyu, kina neman Allah ya tsare ki, to wannan shine ma'anan hamzu kenan, min hamdi, an gane, ko? Min hamdi, ina fata an fahimta. Sannan na biyu, wa nafkhihi, wa nafkhihi, an je da na karanta, ko? To ma'anan shi kuma wannan, kina neman Allah ya tsare ki daga girman kai, al-kibr. Kun san Bahaushe ma yace girman kai rawanin ne na arziki? A'a, rawanin tsiya. Ma'ana girman kai ba kyau jama'a. To mutum na neman Allah ya tsare shi daga girman kai yayin da yake karatun Alkur'ani, saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi a bisa harshen manzansa tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah yace girman kai to zani yafa ne na Allah, duk wanda ya yayo wa kanshi to ya yayo wa kanshi bala'i. Ina fatan kun fahimta, shi yasa kowa ya sauke wa kanshi girman kai.
kuma Allah madaukakin sarki baya son girman kai shi yasa Allah madaukakin sarki yake la annabi yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri duk wanda yake da koda daidai da gurgurdan kwayar zirni na girman kai to ba zai shiga aljanna ba kashe kun ga duk wanda yake son ya shiga aljanna ko to ba a bukatar shi ya zama yana da ainihin wato girman kai kenan ina fata an fahimta abu na uku shine wa nafsihi min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi sa'un sa'un ba an gane ko wa nafsu wa nafsihi to shi kuma wannan ma'anar shi malamai suka fassara tun daga sahabbai da suka rawaito wannan hadisi cewa daga waƙe-waƙe wanda yake wanda babu kyau ina fata an fahimta waƙe-waƙen banza wanda ake ji din nan a fina-finai musamman yanzu irin bala'i da aka shiga ciki na fina-finan Hausa ko duk wani waka za ku ji ainihin wato an iya shi za ku ga yara ƙanana a cikin gida duk sun iya waɗannan waƙe-waƙe me yasa abinda iyayensu ke saka musu kenan ashe waɗannan waƙe-waƙe babu kyau a addinin musulunci jama'a mun fahimta saboda haka mu kiyaye waɗannan waƙe-waƙe waɗanda muke ji ana yi din nan sun yaɗu gari sun waɗu ko'ina to ba abu ne wanda yake ainihin wato abu mai kyau ba saboda haka a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya hani ma'ana sai ya nemi a ce Allah maɗaukakin sarki ya buƙaci a nemi tsari daga waƙe-waƙe da shaiɗan yake ainihin wato sa wa mutum ina fata an fahimta saboda haka mu nisanci sauraron waƙe-waƙen nan babu kyau babu alkhairi a ciki Allah maɗaukakin sarki ya kyauta amma idan ya zamo wato irin waƙoƙi ne na hikima masu karantar da ilimi wanda muka ga wasu malamai suke ainihin wato yi to irin waɗannan waƙe-waƙe babu laifi a kai domin a zamanin manzon Allah akwai wasu sahabban manzon Allah da suke yin waƙa kuma suna waƙe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waƙa da za a yi a karantar da ilimi waƙa da za a yi a nuna wa mutane tarbiyya ina fata an fahimta kamar misali a nan ƙasar Hausa akwai waɗanda aka san su malamai ne sun yi irin waɗannan waƙe-waƙe na tarbiyya na ilimi na hankali ina fata an gane kamar wani misalin waƙa da wani waƙe ke cewa na yabi Allah tabaraka ne ko ina son in yi waƙan tarbiyya ko ba haka bane to kun ga irin wannan waƙa na tarbiyya yana nuna wa iyaye yaya ya kamata ku yi tarbiyyar ƴaƴanku ƴaƴa yaya ya kamata ku girmama iyayenku to irin waɗannan waƙa babu laifi amma wani waƙa da za a rinka yi na wani wane mawaki na wani wane dan fim wata fati Niger wata tsinaniya kaza duka waɗannan haramun ne jama'a sai mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to wannan shine isti'aza to bayan mutum yayi isti'aza to kowace sura a cikin alqur'ani idan mutum zai karanta ana fara shi ne da bismillahir rahmanir rahim ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah wanda rahaman shi ya gane komai a wannan rayuwa ta duniya a ranar lahira kuma rahmin shi zai keɓi ne ga ainihin wato bayansa muminai wanda za su shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikinsu to muna fara karatun da sunan shi kun ga an fara karatu da sunan wanda ainihin wato yake mahalicci kenan an fara karatu da abu mafi girma shine Allah maɗaukakin sarki to muna neman Allah ya sanya mana albarka a wannan karatu shine ma'anar bismillahir rahmanir rahim jama'a kun fahimta Allah maɗaukakin sarki yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suratul saff an fahimta ko sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa sun yi wa Allah tasbihi ina ma'anar tasbihi sun tsarkake Allah sun girmama Allah sun baiwa Allah matsayi wanda ya dace da shi ashe wannan ya nuna idan kai a matsayinka na mutum idan ke a matsayinki na ainihin wato dan adam kika yi wa Allah tasbihi kin ji Allah ma duk abin da ke sama suna yi mishi tasbihi duk abin da ke kasa suna yi wa Allah tasbihi ashe ke in kika yi wa kika cutar kin cuci Allah kin cuci kanki jama'a mun fahimta ko Allah maɗaukakin sarki yake duk abin da ke sama suna ainihin wato girmama Allah suna tsarkaka Allah maɗaukakin sarki ma fis samawati abu mai rai da mara rai rana da wata da taurari duka suna ainihin wato tsarkake Allah haka duk wani abu da kike gani wanda suke ainihin wato yawo a doron kasa dabbobi ne kifaye ne abubuwan da suke saman kasa ne, abubuwan da suke cikin teku ne, duk suna girmama Allah madaukakin sarki. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih musnad na Imam Abu Dawud, annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta kwadi, kwadi da muke ji suna kwaƙwa din nan ko su ma tasbihi suke yi wa Allah. To sai an kira tallakin ki ga kwado na kofar gidanki shi kuma yana yi wa Allah tasbihi, ashe waye asara ke da baki ba, ina fata an fahimta. To Allah da yake duk abin da ke sama da ƙasa suna tsarkake Allah, suna yi wa Allah tasbihi. Wa huwa al-azizul hakim, Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai cikakken hikima. Jama'a mun ji sakon da ke cikin wannan aya ko, sai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Suwa ne ne alladina amanu, suwa ne ne suka yi imani, su ne waɗanda suka sallawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suke kan addini na musulunci. Ina fata an fahimta, su ne waɗanda suka yi imani, su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake magana da su a nan. Jama'a mun fahimta ko, Allah yake limatakuluna ma la taf'aluna, me yasa kuke fadin abinda ba za ku aikata ba? An fahimta ko, menene dalilin da yasa kuke fadin abinda ba ku aikatawa? Ma'ana mutum zai zo yi magana amma ba zai aiki da maganar nan da ya fadi ba, wannan me ake kiran shi kenan? Saba alƙawari ko ba haka ba? Allah madaukakin sarki yake limatakuluna ma la taf'aluna, me yasa kuke fadin abinda ba za ku iya aikatawa ba? To ku sani da cewa mutum ya faɗi abin da ba zai iya aikatawa ba, kabura maqtan, zunubin nan ya girmama, laifin ya yi tsanani. Ina fata an fahimta, kabura maqtan indallahi, laifin mutum ya faɗi abin da ba zai iya aikatawa ba ya girmama a wajen Allah. An taqulu ma la taf'aluna, ku rinka faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba, mutum ya rinka faɗin abin da ba zai aiki da shi ba, wannan laifi ne babba, laifi ne mai girma. Jama'a mun fahimta ko, ashe wannan yana nuna mana ne kenan, duk sanda zaki wani alƙawari ki fara dubawa tukuna, shin wannan alƙawarin zaki cika? Idan zaki cika shikenan sai ki dauka, idan ba zaki cika ba to tun farko Allah yace limataquluna ma la taf'aluna, me yasa kuke fadin abinda ba za ku iya cika ba? Jama'a ina fata an gane, Allah madaukakin sarki yace inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, lallai Allah madaukakin sarki, Allah mahalici, yana kauna, yana son waɗanda suke yin yaki a bisa ɗaukaka kalman Allah, waɗanda suna tsayuwa a cikin sahu sahu. Jama'a mun fahimta ko, ma'ana waɗanda za su je yaki sai su sahu, in za su yaki maƙiyin Allah, in za su je su aini wato yi yaki a cikin sahu suke tafiya, kamar yadda kuka ga ake yin sahun sallah. Ashe wannan ya nuna addinin musulunci komai nashi yana yi akan tsari kenan ko. To shi yasa duk inda aka zo jama'an musulmi ana bin tsari da aka tsara ne a waje. Ina fata an fahimta, shi yasa za ku ga misali zaman ku duba yanda yanzu, hatta zaman nan da muka yi sai muka ce a yi shi a tsari, a zauna sahu sahu, saboda Allah yana son masu ɗaukaka kalman Allah a cikin sahu. Yanzu duk inda kuka ga aka zo aka yi wannan zaman sai ku ga natsuwa da kwanciyar hankali, amma inda an je taron suna ne fa, wacce za ta zauna kofar ɗaki, wacce za ta tsaya a tsaye, wacce za ta yi kaza, sai ku ga ana ta hayaniya babu tsari. Haka ne ko ba haka bane? Haka ne. Idan da za a je wani waje da ake iwo, ake kide-kide, za a samu natsuwa a wajen? Babu natsuwa. Za a samu sahu? Ba za a samu ba. Ina fata an fahimta. To Allah da yake yana son waɗanda suke yaƙi a cikin sahu, ka annahum bunyanun marsusun, kai in ka gansu ka ce gini ne wanda sashi yake ƙarfafa sashi, kai ka ce an gina bulo ne, kowa dai ya san yake ginin bulo yake, ku duba ginin bulo, kun ga sai suka tafi iri daya gwanin ban sha'awa. Da a ce an aje bulo daya a nan, daya a can, daya a can, daya a can, za mu samu wannan gini da muke ciki? Ba zai yiwu ba. Jama'a mun fahimta ko, so musulmai bayan Allah mutane nagari suna ainihin wato yin yaki ne wajen ɗaukaka kalmar Allah, suna cikin sahu sahu. Ina fata an fahimta. To wannan aya ko kuma waɗannan ayoyi asali abin da ya faru shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sahabbai sai suka je suka samu annabi sai suka ce ina ma da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zo ya karantar da mu, ko kuma ina ma da wani daga cikinmu zai je ya tambaya annabi, annabi ya gaya mana menene abin da Allah ya fi so duk duniya. A lokacin kun san abin da suke nufi? Wato suna son su yi jihadi. ina fata an gane shine sai suka ce ina ma da wani zai je tambaya annabi mu tambaya annabi menene abin da Allah ya fi so idan Allah yake jihadi to zamu je mu jihadi mu dauka kalmar Allah mu yaki an fahimta ko to me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika sai aka tara sahabbai baki ɗayan su kaf sai Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura annabi sai ya karanta musu da aka karanta musu kuma aka ce to za a tafi yaki sai kuma kowa ya zuruzu ba wanda yake son ya tafi yakin kuma ko kun fahimta ma'ana a dazu ko kuma a jiya ko kuma a farko kafin a saukar da yin yakin sai suke fadin cewa ina ma da za a ce mu yaki za a gane mai karfi a cikin mu ina fata kun fahimta sai da aka ce kuma su je yakin sai kuma hankalin su ya tashi domin kowa yana tunanin aka je yakin aka kashe ni yanzu shikenan ni na tafi kenan ƴaƴana za su zama marayu mata na su zama gawarawa wani ya aure wani ya yi kaza sai kuma nan kuma jikin su ya mutu ko kun gane to shine sai Allah yake zargin sa akan cewa me yasa tun farko kuke fadin abin da ba za ku iya aikatawa ba ma'ana baki ya san abin da zai fadi ko to amma kuma bai san abin da zai biyo baya ba shi yasa tun farko me yasa kuke ce kuna son ku yaki a halin ba za ku iya ba to shine sai Allah ya kawo doka ne gaba daya akan cewa to laifi ne mai girma ku fada abin da ba za ku ainihi wato iya aikatawa ba ina fata an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki Allah yake kutiba alaikumul qital ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku yin yaki wa huwa kurhul lakum amma kuma yanzu kuna kyaman yin yaki wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum so da yawa za ku ga kuna kaunan yin wasu abubuwa kuna son ku aikata wasu ayyuka amma kuma wannan aiki sharri ne gare ku wa ata an takrahu shay'an wani lokacin kuma kuna kyaman wasu abubuwa wa huwa sharrul lakum ku kawar da wadannan abubuwa ku dawo da su gefe wani lokacin kuma za ku ga kuna kyaman wasu abubuwa amma yin wannan abin shine alkhairi gare ku jama'a mun fahimta ko sai Allah yake wallahi ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san abin da yake alkhairi gare ku ku ba ku san abin da yake alkhairi ba ina ma'anar wannan da Allah madaukakin sarki ya wajabta muku yin yaki ba wai Allah bai san ku bane ba wai Allah na kyaman ku bane yakin nan shi zai daukaka ku shi zai bawo addini izza daga nan za a gane lalle musulunci ba kan wallafa bane domin a farko da aka fara addini kowa dai ya san irin wulakanci da aka yi wa manzon Allah manzon Allah duka ake mishi in ya fara wa'azi a da idan suka zo suna sallah za a je a ibo mahaifan raquma da kashi da hanji sai a zo a watsa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wulakanci ina fata an fahimta amma me biyo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan da aka yaki yanzu kalman addinin musulunci ya daukaka sai ainihin wato musulunci sai ya daukaku kun ga ashe yakin ba a so amma daga nan ne ake samun daukaka addini jama'a mun fahimta ko tare da cewa kafin a farlanta yakin kuma waɗannan sahabbai sun zo suna cewa ina ma da a farlanta mana yaki ina ma da a ce mu yaki sai kuma daga aka farlanta kuma sai kuma suke zuruzu to sai Allah yake ku daina faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba jama'a mun fahimta ko to waɗannan ayoyi kun ji dalilan saukansu sai dai kuma wannan magana da ya zo a cikin ayar nan na alƙawari abu ne fa mai girma jama'a yanzu muna yin alƙawari ko ba ma yi jama'a muna yi ana cika alƙawari ko ana saba alƙawari ana sabawa ashe kun ga mu ma idan muka yi alƙawari cewa wani ka zo rana kaza zan baka kaza alƙawari ne ko ba alƙawari bane alƙawari ne to ina hukuncin wanda yake saba alƙawari kuma shin duk alƙawarin da mutum yayi dole sai ya cika shi kenan to malamai dai suka ce al'amarin alƙawari to ya danganci yanayin shi ma'ana nau'i nau'i ne akwai alƙawarin da mutum zai yi cewa zai yi wani abu mai kyau haka ne ko ba haka bane misali mutum ya alƙawari cewa za mu zo mu haɗu wajen tafsiri ƙarfe 9 me wannan jama'a da muka yi alƙawarin za a yi abu mai kyau ne ko to amma ƙarfe nawa ake zuwa tafsirin wasu sun zo ƙarfe 9:30 wasu ƙarfe 9:20 kun ga wannan aya ya fara cin mu kenan da dumu da mun zuwan mu tafsiri ina jin mutum biyu ne kawai suka zo akan lokaci da su aka fara tafsirin akan lokaci haka ne ko ba haka bane to ina alƙawari yake jama'a an saba shine maganar gaskiya an saba to za mu zo mu ji ina hukuncin mai saba alƙawari. Abu na biyu, akwai alƙawarin da mutum zai yi akan abu mara kyau. Kun gane wannan? Wani lokacin mutum zai yi alƙawari akan abu mara kyau. Misali, rigima ya haɗa ki da wance, kun yi tashin hankali da wance, sai kika ce daga yau ba zan ƙara yi mata magana ba. Alƙawari ne ko ba alƙawari ba, amma abu mai kyau ne ko abu mara kyau ne? Abu mara kyau ne. To kun ga ana yin irin wannan alƙawarin shi ma ko? To ina hukuncin cika irin wannan alƙawarin ko kuma rashin cika shi? Sannan abu na uku, akwai alƙawarin da mutum zai yi shi kuma ya zama na sabon Allah ne gaba ɗaya. An fahimta ko? Mutum zai iya cewa na yi alƙawarin, misali zan je in ainihin wato yi sata, ko ba haka bane? Kun ga sata sabawa Allah ne ko biyayyan Allah? Sabawa Allah ne. To ina hukuncin idan mutum ya yi alƙawarin zai sabawa Allah, shin zai cika wannan alƙawarin ko ba zai cika ba? Waɗannan su ne ainihin wato abubuwan da za mu zo mu ji hukuncensu. Abu na farko dai kamar yadda muka ce, alƙawari Bahaushe ma yana cewa kayan Allah ne ko? Ma'ana alƙawari nauyi ne. Duk sanda kika san ba za ki iya yin abu ba, to tun farko kada ki yi alƙawarin shi. Dan in har kika buɗe baki kika yi alƙawarin wannan abu, to ya zama dole a kanki. In ba ki cika wannan alƙawarin ba sai Allah ya kama ki. Kuma kowa ya san kamun Allah ba kyau, kamun Allah ba daɗi. Wato idan Allah ya kama mutum ba zai ji da daɗi ba, ko ba haka bane? Saboda Allah zai yi wa mutum azaba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi wanda Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da wannan hadisi daga sahabi Abdullahi dan Amir dan Rabi'a yake, wata rana atana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana sabiyyun. A lokacin Abdullahi dan Amir yana yaro karami, yake Annabi sai ya zo wajen mu. Fa dhahabtu li ukhrija lil-la'b aw li-al'ab, sai na fita gida ni ina wasa. Kun san yara akwai son wasa ko? Yana daga dalilan da muka ce yara in sun zo to ai sama da su, saboda in yaro ne yanzu gaba ɗaya nan wajen bai ishe shi wasa ba, to kun ga za su samun mana da ainihin wato rashin natsuwa ko? Yawwa. To yaro yana son wasa. Abdullahi dan Amir dan Rabi'a yake, a lokacin ina yaro karami Annabi ya zo gidanmu ko ya zo wajenmu, ni kuma na fito ina wasa, ina irin wasanni na ɗin nan na yara. Kala, sai ya ce, faƙalat ummi, sai mahaifiyar shi, uwar shi kenan ko? Sai ta ce da shi, ya Abdullah, ya kai Abdullahi, ta'al ko ufika, zo ka amshi. Ba mata suka yin irin haka ba? Misali sai wa yaro zo ka karɓa ko? To maman Abdullahi sai ta ce mishi, zo Abdullahi zo ka karɓa. Fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sai ya zura ido. An fahimta ko? Annabi sai ya zura ido, yana son ya ga ikon Allah. Matan nan shin daga ce ne za ta ba yaron nan wani abu ko ko yaudaran shi za ta yi? Yanzu da kika ce wa yaro zo ka karɓa, alƙawari aka yi mishi ko ba alƙawari ba? Alƙawari ne. Jama'a mun fahimta ko? Za ki fita kasuwa, sai yaro ya ce, mama a siyo min jirgin sama, sai kika ce to. Yanzu me kika yi kenan? Alƙawari ko? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake, wa ma aradti an tu'tihi, me kike son ki bashi ne? Qalat, sai ta ce, tamran, dabino ne zan bashi. Annabi sai ya sa ido. Abdullahi sai ya taho a guje yana zuwa wajen maman. Fa qala, sai Abdullahi ya ce, sai ta wato Abdullahi sai maman ta miƙa mai wannan dabinon sai ya karba. Da ya karba sai ya tafi ya ci gaba da wasan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, amma innaki, na rantse da Allah, laulam taf'ali, da baki bashi wannan dabinon ba, an fahimta? Katab kutibat alayki kazba, da an rubuta ki kin zama cikin maƙaryata. Jama'a kun ji fa? Irin wannan ƙaryar da ake yi wa yaro, za a yi ma yaro wanka, ya ce wallahi ni ba zan yi wanka ba, sai kika ce to zo ka karɓa, yana zuwa sai kika tabce shi, kege mu je sai ka yi wanka. An fahimta ko? To duk wanda ta yi wannan ta zama cikin maƙaryata. Kuma kowa ya san maƙaryaci aljanna zai shiga ko? Maƙaryaci aljanna zai shiga ko ba aljanna zai shiga ba? Ba zai shiga aljanna ba ko? Ina ne masaukin shi? Wuta. Saboda haka a daina yin ƙarya iyaye. babu kyau a rinka yin irin wannan ƙarya koda na wasa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin alƙawari ya saba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Daya kenan. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shahararriya ingantacce wanda kowannen mu ya sani. Annabi yace alamatul munafiki talafu. Alamar munafiki jama'a guda nawa ne? Guda uku. Me na farko? Annabi yake idza haddatha kadhaba, idan ya bada labari in zai yi magana me yake yi? Ƙarya. Sannan abu na biyu fa, wa idza wa'ada ahlafa, idan ya yi alƙawari sai ya tuka, sai ya saba alƙawari. Kun ga ashe saba alƙawari ba alama ce ta mumina ba, saba alƙawari ba alama ce ta mutumin kirki ba, alama ce ta munafiki, alama ce ta dan wuta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shi yasa alƙawari babu ainihin wato yake wanda yake saba alƙawari sai ainihin wato mai wanda ya kasance ba mumini ba. Ina fatan jama'a an fahimta. Manzo Allah yake abu na uku shine me? Wa idza tumina khan, duk sanda aka amince da shi me yake yi? Sai ya ha'inci. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Waɗannan mu ƙara gane cewa ashe idan mutum ya yi magana to yayi kokari ya cika wannan magana. Idan muka ce za mu fara tafsiri karfe 9, to mu tabbata karfe 9 muka fara tafsiri. Idan ba zai yi mu fara 9 ba, to tun farko kada mu ce 9, domin mutum ya faɗi magana kada ya cika shi, to wannan saba alƙawari ne. Kun ji kuma Annabi ya ce alama ne cikin alamun munafikai. Yanzu akwai wanda take son ta zama munafika? Babu. To mu rinka cika alƙawarin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan akwai matsaloli har wa yau da suke tasowa, su ne ne duk wanda ya amince zai yi musulunci, to ya yi wa Allah alkawarin zai bi Allah ne, ba zai saba wa Allah ba. Haka ne ko ba haka ba ne? To amma mutane nawa suke yin biyayya ga Allah? An fahimta ko? Mutum nawa ne kuma a yau yake saba wa Allah? Ishara akan cewa hatta Allah madaukakin sarki mushi alkawari mun saba. So mu fara sanin cewa saba alkawarin Allah zunubi ne mai girma. Domin wannan ayar ne Allah yake a gaba, kabura maqtan inda Allah, lalle wannan laifin laifi ne mai girma a wajen Allah. Menene girman laifin? An taqulu ma la taf'aluna, ku rinka faɗin abin da ba za ku aikata ba, ku rinka daukan alƙawarin da ba za ku cika ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai abu na gaba, kamar yadda muka faɗi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yace abubuwa guda uku, to wasansu to gaskiya ne, sannan gaskiyansu ma gaskiya ne. Kun fahimci magana? Abubuwa ne guda uku, idan aka faɗe su da wasa to abin nan gaskiya ne, shi baya ɗaukan wasa. In aka faɗe su ana nufi da gaske, to shi ɗin ma gaskiya ne, ma'ana ba a yaudara a ciki. Abu na farko, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa shi ne abin da yake da alaka da ɗaurin aure. Aure jama'a, idan mutum ya furta ko da wasa ne, ya ce wani na baka auren 'yata, shi kuma da wasa sai ya ce na karɓa, to aure ya ƙulluma. Babu wasa al'amarin aure. Shi yasa iyaye irin wasan nan da kuke yi, kowa sai ta je ta duba da wata yi alƙawari. Irin yara ƙanana an fito da yara sai a ce la matanmu matanmu, shi kuma in ya ga naki ɗan sai ya ce mijin matana mijin matana, za ki auri ɗana? Eh, to na auren maka. Shi ke nan fa aure ya ƙulluma. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shi yasa al'amarin aure jama'a ba a yin wasa a ciki. Shi yasa tun farko shari'ar musulunci yake idan ba auren za ku yi ba, to kada ma wani magana mai alaka da aure ya taso. Kun ga akwai matsala kenan ko? To wajibi mu gyara, domin alƙawari muka ɗauka kenan, cewa zan aure ka, za ki aure ni, iyaye suka sa hannu, shi kenan. Yawa mun gano abu mafi mahimmanci a wajen aure daman shi ne siga, al-ijab wal qubul, shi ne waliyin matan ta buɗe baki, ko kuma afwan ya buɗe baki, tunda waliyin mace namiji ne, ba a yin waliya mace. An fahimta ko? Idan waliyi ya buɗe baki ya ce ni waliyin wance na aurar maka da ita, to da zaran wakilin ko kuma shi mijin da kanshi yake na amsa, shi kenan aure ya ƙulluma. Shi shi yasa addinin musulunci ba wani abu da ake cewa sa rana ba, ba wani abu da za a ce mishi a an je menene ake cewa an je nema, shine in aka tashi in aure kawai ai aure. Jama'a mun fahimta dan me yake faruwa? Jama'a idan aka je wajen wannan sa ranan za a ce an yi alkawari ne ko za a aurar da wance zuwa ga wani, ina fata an fahimta. To amma wajen nan an faɗi kalmar siga, in har an yi siga kuma an amince da wannan siga, to kun kulla musu aure kenan a wannan ranan, kada kwana a gidanku. To amma kuna yadda? Ba wanda za ta yadda, za ta ce to ai ba auren mata ba tukuna, a kawai daga an ce an sa rana shikenan, a ba aure ba, sai an sa rana kaza. To tun farko ku bari sai ranan da za a daura auren kawai sai a zo a wannan yarjejeniya. Ina fata an fahimta. Saboda haka wannan introduction, engagement, wane ne duk da kuke din nan ba addinin musulunci ba ne, addinin kiristoci ne da yahudawa, ku daina musulmai. Jama'a mun fahimta ko? Shi ne maganar da ake. Wato abin da ake yi shi ne a ka'ida, idan wane ya ga wance yana son ya aura, kuma ku iyaye kun amince, shikenan tsakaninku ku iyaye. Shikenan sai ku ce wata mai zuwa a zo a yi ɗaurin aure, shikenan. Amma wai a zo a taru za a yi taron sa rana, wannan addinin musulunci bai san da shi ba gaskiya. Shi ne ma dai koma ɗaya ake yi, addinin musulunci bai san da shi ba. Abinda shari'a musulunci annabi ya ce laysa lil mutahabba illa zawaj, babu abin da ya dace ga masoya guda biyu sai a ɗaura musu aure. To menene sharuɗin da ake ɗaura aure? Tun farko dai, tun farko ya zama shi ainihin wato wanda zai yi auren ya kai lokacin da ya isa yin auren. Ina ma'ana ya kai lokacin da ya isa aure? Kada a ce ai yanzu to yana karatu, an fahimta ko? Kada a ce to ai ita ma bata gama makaranta ba, kun san abubuwan da ake faɗi kenan ko? To idan kun san ba su isa yin aure ba tun farko, kada ku bari su taro da wani magana aure a tsakaninsu. Jama'a mun gane ka'idar addinin musulunci ko? Ba a yin maganan abu sai lokacin shi yayi. Shi yasa wata rana wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya manzon Allah, na ga wata mata ina son in aure ta. Annabi yake ka je ka tabbatar da duk abin da zai dauko sha'awanta ka gani ta yi maka. Yace a'a, Annabi yake to ka je kai bincike tukuna. To ya ake bincike? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene abubuwa guda hudu da su ake yin aure tun kahul mar'a li 40. Wani ya tashi yin aure da ya ganta kyakkyawa, da ya ganta doguwa, da ya ganta fara, da ya ganta mai dogon hanci, shikenan shi kawai koridiya ne sai zai fada amma zai aura, shine ni jamali ha kenan saboda kyanta. Abu na biyu, Annabi yake wal hasabiha, wani kuma da ya ji labarin ai wance yar gidan wane ne ciyaman, ko yar gidan wane ne hakimi, ko yar gidan wane ne sarki, ko yar gidan wane ne wani mai kuɗi, shi kuma shikenan. Tunda da ya ji gidan masu kuɗi ne, masu mulki ne, shi kuma ya yarda zai aura. Abu na uku, Annabi yake ana yin aure saboda me? Saboda ainihin wato limaliha, saboda ita matan tana da kuɗi, an ganta hajiyar birni ce, an ganta ta tara dukiya, an fahimta ko? Wani sai ya aure ta saboda wannan. Annabi yake na hudu, akwai kuma aure da mutum yake yi saboda ya ga addini a jikin mace. Annabi sai yake to cikin waɗannan gaba ɗaya guda hudun nan, shawara na kuma wanda shi ne daidai, fazfar bi zati dini, in ka tashi yin aure ku nemi mai addini. Shi yasa mata, ƴan mata, ku rike addini, addini shi ne dalilin da yake sa a aure. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Idan kika rike addini, to kin rike igiya mafi, ma'ana mafi ƙarfi wanda zai zama sanadiyya wanda za a yi ni, wato za ki samu miji na gari. To idan an gano mace tana da addini, shi kenan magana ya ƙare. To idan ya kasance Allah ya sa kuma tana da addinin, sai kuma ta haɗa waɗancan abubuwan, to aka ce ya yi kyau. Amma da za ta haɗa waɗancan abubuwan guda uku gaba ɗaya, in dai ba addini, to wannan abin a rushe suke. Shi ne malamai suke misali, suka ce kun ga kyau, to ƙaton biro ne ga mace, ma'ana dan mace na da kyau in dai ba addini shirme ne. Ina fata an fahimta. Kun ga dukiya shi ma shirme ne, bai da amfani, shi ma zero ne. Idan mace tana da dukiya amma gaba ɗaya ba ta da tarbiyya na addini, dukiyar ba zai amfane ta ga komai ba. Sannan kun ga nasaba dangantaka shi ma zero ne, bai da amfani komai. Amma addini fa sai malamai suka ce wannan ɗaya kenan, wato one ne shi. To kun ga duk inda aka ce mutum an ba shi zero da wanda aka ba one, waye more? Wanda ya samu one. To amma da yana da one ɗin nan sai aka hada da zero ɗaya, ma'ana ga ta da addini kuma sai aka samu hajjiyar birni ce, to babu laifi. Kun ga an hada one da zero an samu ten kenan. An fahimta ko? Idan ya kasance tana da addini ga dukiya ga kuma kyau, an samu zero biyu ko, to a hada da one kun ga an samu 100 kenan. Abu dai yana gaba-gaba ko, abu na yin kyau. Idan tana da kyau, tana da dukiya kuma ƴar dangi ce, to kun ga an hada zero uku a bayan one, ya samu 1000 kenan, abun ya cika kenan gaba ɗaya, babu laifi. Amma in aka ce an tara zero zero gaba ɗaya, in dai ba one ɗin nan, duk za su yi amfani? Ba za su yi amfani ba. Saboda haka mata ku rike addini. Ina fata an fahimta. Shi kuma namiji fa, shi kuma namiji aka ce shi ma ba duk wanda ya zo muku za ku aura ba, ba duk wanda ya zo muku za ku ce shi kenan mu za mu baka ƴanmu ba, saboda ya zo da kuɗi, saboda ya zo da mota, mai yiwuwa na yaudara ne. Annabi ya ce idza ataakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Duk sanda aka samu mai addini, kun ga shi ma namijin sai addu'a addini da shi, sannan mai ɗabi'a nagari, saboda shi namiji ba addinin ba ne kawai, a duba ɗabi'a ce. Wani yana nan zar za ku gan shi da addini, amma aka zo wajen ɗabi'a, to mummunan ɗabi'a gare shi, bai da ɗabi'a na kwarai. Ina fata an fahimta. To irin wannan gaskiya bai cancanci ku ba shi ƴarku ba, ke mace bai cancanci ki aure irin shi ba. Ina fata an fahimta. To me yasa duk muka kawo waɗannan abubuwa? Domin ku san wane ne ya kamata ku yi wa alƙawarin aure. Wanda ya cika waɗannan sharuɗan, to in kuka yi mishi alƙawari, to ayan nan ya ce ku cika wannan alƙawari. Idan kuma kuka saba, lima taquluna ma la taf'alun, me yasa za ku rinka faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba? Jama'a, muna jin al'amari da ya shafi alƙawari ko? Saboda haka tun farko sai ku san wa za ku yi alƙawari, tun farko wani irin alƙawari za ki yi. To idan kin yi alƙawari, ya zama wajibi ku cika alƙawari. Ina fata an fahimta. Kin zo za ki fita kamar yadda muka buga misali a ɗazu, sai yaro ya ce mama ki siyo min mota, sai ku ce a dan zai siyo maka balan-balan, ko ba haka ba ne? Ka ga dai balan-balan ba zai gagara ba. To in kin tashi dawo wa gida sai ki siyo mishi. Amma kin ce mishi to, sai kika dawo gida, tsakani da Allah kina shigowa gida, me ya yaron ke fara tambaya? Mama ina motar? Sai ki ce kai da Allah gafara nan, ina zan siyan maka mota. To daga lokacin sai ya ɗauke ki mai maƙaryaci, kuma kin fara koya mishi ƙarya kenan. Shi ma gobe za ki ga ya irin wannan alƙawarin, sai ya ce je ka nima zan siyan maka mota, sai ya dawo kuma ba mota. Kun ga an fara gurɓata ɗabi'unsu ko? Kun fa an fara lalata tunaninsu kenan. Saboda haka a rinƙa kiyaye alƙawari da za a yi, kuma duk alƙawarin da aka yi a rinƙa cikawa. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Sannan kamar yadda muka ce, wani lokacin wata za ta yi alƙawari ta ce na rantsa da Allah ba zan ƙara magana da wancan ba, ba ta yi alƙawari kenan ba. To shi irin wannan alƙawarin ana cikawa? Malamai suka ce wannan alƙawari ba ta ciya alƙawari ne, ba a cikawa. Idan ta haɗa da rantsuwa, to sai ta yi kafara. Saboda ba zai ba daidai ba ne a ce musulma da musulma ba sa magana, wannan ba daidai ba ne. Ina fata an fahimta. Saboda haka kada ki kuskura ki ɗauki alƙawarin abu mara kyau, ki ce wallahi wannan shi mijin nawa ma bai san abin arziki ba, to daga yau ba zan ƙara gaishe shi ba. Mijin naki? Ko kun fahimta? Kun ga wannan alƙawari ne ko ba alƙawari ba ne? To amma alƙawarin nan yana da kyau a cika shi? Babu kyau. Ko ki ce wallahi daga yau ma ba zan ƙara mishi wankin ba, dan ina maka wankin ma kawai, kai ma baka ba godiya, kai ma baka a'a, to wannan alƙawari babu kyau. Ina fata an fahimta. In kin yi irin wannan alƙawarin, ko ki karya shi. Idan kuma kin rantse kin ce wallahi ba za ki ba, to abin ya zama muku ne, sai kin yi kafara. Yaya ake yin kafara? Shine za ki yanta bawa. In babu bawa, za ki ainihin wato yi azumi, za ki ciyar da miskinai goma. Miskini guda goma za ki ciyar da su. Idan kuma babu wannan hali, sai ki ainihin wato yi azumi kwana uku. Ina fata an fahimta. Kafarar rantsuwan nan kenan, sannan sai ki ci gaba da abin da ya kamata ki. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? Abu na gaba, idan mutum ya yi alkawari, misali an zo za a yi ɗaurin aure, kun sa ko wani shegantaka da matan zamani suka bullo da shi ko? Eh, na ce mishi shegantaka ne saboda babu wani dalilin shi. Idan aka zo za a yi aure, sai mace ta rubuta wa mijin wasu sharuɗa, sai ta ce to mu yi alkawari. kafin a yi aure me alƙawarin na farko ku faɗa mana ba kishiya ko ai kun sani kun dai shiru ne ba kishiya ni kadai ce kai mu wannan alƙawarin an manta to shi ma lokacin da yake kawai auren yake dubawa sai ya ce eh ina fata an gane to ina hukuncin cika wannan alƙawarin duk randa aka ji labarin zai aure sai a ce shege matuci mace amana nan muke alƙawari da shi yace mun ba zai aure ba ashe kaza 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 jama'a mun fahimta ko ina hukuncin irin wannan alƙawari ko kuma misali ina hukuncin miji shi kuma ya je zai aure mata na biyu ita wannan matan ko kuma wannan budurwan ko wannan bazawaran idan yake son ya aura ita ma sai ta yi mishi sharadi a ni fa gaskiya kafin aure ka sai ka saki wannan uwar gidan nan naka kai wannan mai ya ce kai wannan gaskiya ba za mu iya zama da ita ba ina fata an fahimta kun san duk wannan ana waɗannan shegantakun shi yasa nake musu alƙawarin shegantaka ya ba mun fahimta ko waɗannan irin alƙawurra ba alƙawari ne da shari'a musulunci ya zo da shi ba to ku daina faɗi abin da yasa duk muke kawo wannan ayan nan Allah ya ce mana ne mu daina faɗin abin da ba za mu iya cikawa ba abin da kika san ba zai yi ba ko kuma abin da kika san ba haramun bane a shari'ance a daina faɗin shi ina fatan jama'a fahimta domin duk sanda kuka faɗi wani abu kuma kuka kasa cikawa Allah zai kama ku da laifin menene kuma hukuncin wanda aka kama da laifin za a saka shi a wuta to kun ga mutum ya ja ma kanshi kenan ko shi yasa mu kula da alƙawari jama'a alƙawari kaya ne Allah ya sa mu dace sannan za mu zo mu ji bayani game da ina ainihin wato hukuncin mutum ya yi alƙawari akan zai yi wani abu mai kyau to mun ji akan cewa irin wannan wajibi ne mutum ya cika wannan alƙawari kin yi wa wata alƙawari wacce ki zo rana kaza zan baki kaza ina fata fahimta to dole ne ki cika alƙawarin to idan aka ce an zo wannan ranar sai zan kuma baki da halin cika wannan abin da kika yi alƙawari shi kuma yaya kenan za a yi to duk za mu zo mu ji maganganun da malamai suka faɗi game da waɗannan abubuwa baki ɗaya kaf insha Allah sannan ina bambanci tsakanin alƙawari da rantsuwa an gane ko misali a ce wanke shin za ki tafi anguwa yau sai kika ce eh zan je wannan alƙawari ne ko sai kuma kika ce wallahi ba zan je ba wannan rantsuwa kenan ko to me bambancin su za mu zo mu bayani insha Allah kuma yaya ake warware su ina fata an fahimta to sai dai mu ma fa kamar yadda muka yi alƙawari muka ce tafsirin daga tare ne zuwa goma kada alƙawarin ya fara cin mu ma tun daga yanzu ko saboda kaga lokaci ya kure gashi ba mu fara warware waɗannan matsaloli duka da muka bayyano ba yaya hukuncin waɗancan alƙawarin ya ake warware shi idan ke ma yanzu da kike jin mu ke riga kin dauki wani alƙawari makamancin waɗannan yaya zaki yi abin da ya zama nauyi akan ki ya zama kaya akan ki to ku biyo mu karfe 9 idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu zo mu fara bayani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayi masu yin alƙawari kuma su cika shi ya sanya mu cikin waɗanda za su yi magana su aiki da abin da suka faɗi kada Allah ya sanya mu cikin masu yin magana amma ba sa cika abin da suka yi alƙawari Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadar mu ta azumin nan da muke yi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato zakarta mana kurakuran mu Allah ya sanya mu cikin bayi waɗanda suke intuwa a cikin wannan wata anan za mu saurara insha Allah sai dai cikin minti ɗaya ko biyu da ya rage akwai jawabai da muka ainihin wato fara gabatar a farko muka ce za mu ƙara maimaitawa da Allah akwai tsare-tsare da muka ainihin wato tsara wajen ainihin wato wannan tafsiri abu na farko in Allah ya yarda kun ga dai yau da ayan alƙawari muka fara ko to mu dage da alƙawari kada mu fara takawa mu fara ayan nan kada ya fara aiki akan mu ina ma'anar wannan in aka ce za a fara karfe 9 to ana son tun 8:30 a ce kuna cikin masallaci yanda karfe 9 na yi kawai farawa za a yi to da wannan ne sai ki cika alƙawarin da kika dauka an fahimta ko amma ba wai karfe 9 wata za ta je ta daura ruwan wanka ba sai ta fara guje-guje a ce wanke lafiya ta ce tafsiri karfe 9 amma lokacin kuma za ta daura ruwan wanka a'a ba haka yake ba ko kuma karfe 9 nan zaki fito gida ba yadda za a yi kin fito gida karfe 9 kuma a ce kin iso masallaci karfe 9 ba zai yi ba ko ba haka ba jama'a saboda za ki fito ne da wuri yadda za ki iso da wuri da haka ne za ki cika wannan alƙawari da kuka yi abu na gaba mun yi tsari akan cewa a kashin gaskiya ba za mu yarda a rinka shigowa da yara nan ba dan yanzu ku duba yadda aka yi wannan karatu a nan idan yaran can masu tsalle suna nan za mu samu wannan natsuwa gaskiya ba zai yi ba saboda haka ba mu hana duk wata mai yarinya ko yaro ta zo da yaransu ba amma ku sani da cewa in kun zo da yaran, yaran sama za a yi da su. Ina fata kun fahimta. Sannan duk wanda ta zo ga hanyar shiga za ku ga an bude shi. Da zaran kin zo miki zai ki fara zama da baya, wannan shine tsari da wani wato muka tsara, duk wanda suka zo sai su gaba da zama ba tare da ainihin wato ana turiri ne da insha Allah. Daga ƙarshe duk waɗanda za su shigo cikin masallaci kuma da Allah ya yi kokari in aka shigo din ya zama waya a kashe. Ina fata kun fahimta. Ya zama kowace ta kashe wayarta, wannan shine tsari da za mu kai in ba ka ba zai tsaya ni wato lalata mana karatuttukan da muke yi. Sai kuma magana dangane da duk tafsiran da muke yi, an fahimta duk tafsirin da yake kamar misali wannan shine tafsirin na farko, to an dauke shi kuma an yi recording. Ina fata an fahimta. Kuma za mu yi tsari duk wanda take so za a ainihin wato aje waɗanda za su rika sawa a ainihin wato wayoyi, za ki iya samu a wayanki ki je ki ainihin wato sanya wanda ba ta samu ta zo ba, ko sai ma ki je ki ci karatun da aka fara a lokacin baki, ko kuma karatun da aka gama a lokacin da kika iso. Ina fata an fahimta. So duk wannan za mu yi wannan tsari insha Allah. Sai ku zan ainihin wato masu turawan naira 10 ne naira 20 ne da shi za a rika ainihin wato ba su insha Allah, duk karatu da aka yi za a dauka sannan za a rika turawa. Ina fata an fahimta. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadarmu. A nan za mu saurara sai kuma tsarin tambayoyi. Ka san za a rika bukata ana tambayoyi ko? To idan aka samu ki rubuta tambayar ki, to ki rubuta tambayar sai ki miƙo shi gaba, sai a karanta tambayar sai a bada amsa. Wannan shine tsari da za mu tabi insha Allah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Muna yi wa kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Sai suka rage a masallaci, annabi ya ci gaba da kutubar shi. Ina fata an fahimta. To shine fa karaja an-nas wa baqiyatna 10 rajulan, sai rage mutane 12, shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan, idan suka ga kasuwanci ko abun wasa, in faddu ilaiha, za su koma zuwa ga kasuwancin nan. Wa tarakuka qa'iman, sai su baka kai manzo Allah ka ci gaba da bayaninka a tsaye kai kadai kana ta hudubanka. Jama'a mun gane wannan ne ko? Malamai suka ce wannan ya nuna ashe hutuba ana yi a tsaye kenan, tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wa tarakuka qa'iman, za su barka kana tsaye ka ci gaba da hutubanka kai kadai. To Allah ya ce to ga ya musu ma indallah, abin da yake a wajen Allah khairun min Allah wa min at-tijara, yafi alkhair fiye da ainihin wato wargi fiye da kasuwanci. To ku duba wannan siyakin da Allah madaukakin sai yake cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan, idan suka ga kasuwanci ko abun wasa, in faddu ilaiha, sai su koma zuwa gare shi. To me ake nufi a nan, kasuwancin ko wasan? Tunda ba a ce in faddu ilaihi ma, ba haka aka faɗi a ayan ba. A ka'idar larabci kuwa, idan ana son a ishara zuwa ga abin da yake musanna abu guda biyu, menene alamar tasniya? Shine sai a amfani da ainihin wato mimu tasniya da alifu. In faddu ilaihi ma, sai su koma zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu. To amma anan sai Allah ya ce in faddu ilaiha, sai su koma zuwa gare ta. To zuwa ga kasuwanci ko ko zuwa ga wasa da wargi, wanne ne ayan yake nufi? Malamai suka ce babu ainihin wato abin rudarwa a nan. Idan ka duba kalmar tijara, shine yazo da siga ta mu'annas, shi kuma lahawan yazo da siga ne ta muzakkar. Sannan wannan ainihin wato idafa da aka yi, an yi shi ne ya koma zuwa ga abin da yake mu'annasa, ma'ana in faddu ilaiha, ai in faddu ila tijara kenan, ba zuwa ga lahawan din ba. Jama'a ko mun fahimta? Za su koma zuwa ga kasuwanci. Kasantuwan kasuwanci halal ne, Allah ya sa kun fahimta, kasuwanci halal ne, amma wargi da wasafa ba abu ne da ya halatta ba. Ban sani ba ko kun fahimta jama'a? Shi yasa ayan sai ya nuna cewa za su koma zuwa ga kasuwanci su barka manzon Allah, wato sai Allah ya zarge su tare da cewa abin da suka koma ma abin nan fa halal ne ba. To me kake tunani idan mutum ya bar sallah shi kuma ya koma ga wargi da wasa? Shine mutum zai bar sallah ya koma kallon kwallo, mutum zai bar sallah ya je party, zai bar sallah ya je kide-kide, zai bar sallah ya je luncheon, ya je wane ne cocktail party, ya je mother's night, ya je gala, amma ba zai yi sallah ba. Kaga an ce idan mutum ya koma kasuwanci ya bar sallah ma Allah ya zarge shi, kasuwancin nan ba halal ne fa. Abinda nake son ku fahimta kenan. to ina ga wanda ya koma ga abin da yake haramu shi kuma ya bar sallah to sai ku fara fahimtar menene matsalolin da yake akan shi kenan Allah madaukakin sarki yake ma inda Allah abin da yake a wajen Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara yafi wannan wargi yafi kasuwanci kaga anan kuma sai aka gabatar da wasa sai aka kare da kasuwanci jama'a mun gane wannan dike ko shi yasa jama'a kowa ya rinka fahimtar halin da zai samu kanshi a ciki Allah madaukakin sarki ya dace da mu a daidai wannan kan gaban aya sai aka samu malamai kamar waɗanda suke akan mazhabin Imam Malik sai suka ce da waɗannan sahabbai suka tashi suka bar manzon Allah ya rage mutane 12 annabi ya cigaba da kutuba ko bai cigaba ba ya cigaba sai suka ce to da wannan hadisin su suna ganin duk inda za a yi sallar jami'i na juma'a to sai an samu akalla mutane 12 idan mutane ba su kai 12 ba ba za a iya yin sallar juma'a suka dogara da wannan hadisi jama'a mun gane wannan da ke ko wasu malamai kuma sai suka ba su amsa akan cewa wannan ba ainihin wato hujja bane karara ma'ana ba hujja bane a ce mutane 12 ne kawai za a yi sallar juma'a da shi ba domin waɗannan mutane 12 annabi ne yake jama'a 12 dai su tsaya sauran su tafi haka annabi yake 12 ne kawai suka tsaya da sauran ma sun ƙara tafiya annabi ba zai ci gaba da kutuban shi ba zai ci gaba to sai suka ce wannan hadisi ba dalili ba jama'a ko mun fahimta a ƙarƙashin wannan sai na ga to bari in ƙara samun fawaid da suke cikin wannan littafi domin malamin ya tattauna bayan da ya gama bada wannan amsoshi sai kuma ya kawo abin da yake da alaka da hukuncen sallar juma'a shine yake ahkamul juma'a abubuwan da suke da alaka da hukuncen juma'a jama'a kaga yana da kyau tunda muna cikin suratul juma'a ne ko mu tattauna waɗannan abubuwa gaba daya sai yanzu duk sanda kake da buƙatar wani al'amari da yasa sallar juma'a in ka samu jerin ge waɗannan tafsirai insha Allah zaka wadatu kenan mana yake ahkamul juma'a wato hukuncen da suke da alaka da juma'a anan zai zo ya bamu amsan wannan tambayan mutum nawa ne za ka iya yin sallar juma'a an gane wannan dake ko da kuma wasu abubuwa da za mu ji amsan su insha Allah amma sai malam ya bayyana cewa ya dauko waɗannan bayanai ne daga littafin babban malamin nan na kasan India malam Siddiq Hassan Khan ya rubuta wani littafi ne wanda ya tattauna abubuwan da suke da alaka da sallar juma'a yake to sai ya ga bari ya kawo wannan bayanai ya cika su a nan sai dai zai yi ta'aliki game da abubuwan da suke bukatar ta'aliki abu na farko da abu cikin abubuwan da malamin ya tattauna yayi bayani game da hukmu salatul juma'a ina hukuncin sallar juma'a jama'a mun fahimta wannan dake ko wajibi ne ko sunna ko mustahabi me hukuncin shi jama'a kana da hujja idan ka ce wajibi ne domin in ka ce wajibi ne mace da bata zuwa sallar juma'a ina hukuncin ta ku bara an gawa dole ne mace ta sai sallar juma'a to ka ce wajibi ne sallar azhar wajibi ne ko ba wajibi bane shi yasa da namiji da namace kowa zai yi ko to yanzu sallar juma'a wajibi ne ko ba wajibi ne zaka ji sai shiru ka ji kowa ya shiru kuma yanzu wani ya ce ba wajibi bane shi ne addinin musulunci ba a fadin shi da ka ga ba ba a fadi da ka ina ba ta fahimta to bari sai to bari to aya hakuri now tana makomin sallar azhar to shine in ka ce wajibi ne duk wanda bai yi ba Allah zai azabtar da shi kenan yanzu mace da bata je sallar juma'a ba ta yi laifi okay wajibi ne ga maza kun fara yin wani dan gyara kenan ko jama'a kun fahimta ko to bari dai mu ji me malam zai ce malam yake al-jum'a shi sallar juma'a haqqun ala kulli mukallafin haƙƙi ne kun ji shi bai ce wajibi ba haƙƙi ne game da duk wanda yake mukallafi amma kuma wajibatun ala kulli muftalin wajibi ne akan duk wanda yake mafarki yake maniyi namiji kenan jama'a kuna fahimta ko sai yace bil adilla al musarriha bi anna al juma'a haqqun ala kulli mukallafin yace akwai dalilai karara wanda suka bayyana haka hadisin Abu Dawuda shi ne warware mana wannan ainihin wato a batar naka ko kuma amsa kaga kuma wani abu na biyu idan kace sallar juma'a wajibi ne mutlakan wanda yake a halin tafiya sallar juma'a wajibi ne akan shi ko ba wajibi bane kuma namiji kaga ba wajibi bane jama'a muna fahimta